أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ci gaba da karatun umdatul ahkam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na zawiyar Sayyidi Khalifa Yusuf, a yau 13 ga watan Ramadana, hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, shekara ta 1443. Za mu tashi a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. An Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama salla fi khamisatin laha a'lamun fa nadhara ila a'lamiha nadratan فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألحتني آنفا عن صلاتي. عائشة رضي الله تعالى عنها تجي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة. النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى أوتا تقوى وشتكي رزاني هكذا خميسة ببر تقوى واندا اكي تنكاوى واندا انمشي لوني إلي إلي زاني إلي إلي شسكيشي ما خميسة jam'in sa khama'is a bisa qiyasi fa'ila ana mishi jam'i ala fa'il kaman karimatun aka ce kara'im. Shi yasa da tace laha a'lam bayani ne akan khamisa din. Su asali laraba sun ce khamisa ba sa kiran tufa wanda fari fat ne ko kuma jawur ko baki kirin wanda kalo ɗaya ne, ba sa ce mishi khamisa sai wanda yake da launununka daban-daban. To shi yasa da ta ce laha a alam ɗin bayani ne kawai, amma wanda ya iya larabci ya san kalimar kawai da aka ce khamisa ma ya san akwai a alami ɗin. A alam shi ne zane-zane da ake wa yadi da launi daban-daban, to shi ne a'lam. Fa nazara ila a'lamiha, sai ya duba wannan zane-zanen mukhaffafat da aka yi wa wannan taguwa, nazratan dubawa kaman na bai masa ba, dubawa su daya, saboda bina'i ne na marra. Binayi na marra ka duba abu so daya, ka yi abu so daya, shi ne ana gina shi ala wazni fa'ala. Misali, darabtuhu darbatan, na mishi duka daya kawai, bugu daya. Jalastu jalsatan, so daya kawai na taba zama a wannan wajen. To kaman wannan ne, sharibtuhu sharbatan, wannan abin so daya kawai na taba shansa. Wato duk wani abin da kai shi so ɗaya rakkawa shi ne za a gina ala wazni fa'ala. Wa fa'alatun li marratin ka jalsa wa fi'ilatun li hay'atin ka jilsa, yadda Ibn Malik ya faɗa alfiyarsa. To shi ne nazratan. Misali Qur'ani da ya ce fa iza nufikha fi suri nafkhatun wahidatun, dinnan wahidatun din ta'khidi ne. An karfafa maganan ne, ko da bai ce wahidatun din ba, wazan din fa'alatun din yana nuna so ɗaya ne, Israfil yake busa kafo, so ɗaya ne sai sufta. To shi ne falan man sarafa, da ya gama sallah ya bar wajen, qala sai yace izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jam wannan taguwartawa mai launin nuka ko tafi da ita zuwa gun abi jam watuni bi anja bi an bi an bijaniyati abi jam ku zo mini da an bijaniyata abu jam ita kuma taguwa ce akasin khamisa wanda ake yin shi da launi daya kawai in fari ne fari in ja ne ja baki ne ja shine akasin khamisa in kuka kai masa wannan ku dawo mini da wannan an bijaniyar tasa fa innaha wannan ita damirin innaha din tana komawa zuwa ga khamisa din fa innal khamisata wancan rigan mai launin nuka din to alhasni anifan dazu lokacin da muke sallah ta shagaltar da ni an salati daga sallata wannan ala akasin lugha kenan ga asalin larabci shine damiri yakan komawa zuwa ga sunan da yafi kusanci da shi duk da tatabbu'in damiran qur'ani damirai na sauran wake na larabawa da adabinsu zaka gane cewa ka'ida ta cewa ad-damiru yarji'u ila aqrabil asma'i ilayhi din ba ka'ida bace mutarada wanda wai koyaushe zaka dauka haka tana tabawa daga cikin dalilai wannan hadisi gashi nan saboda dan kace fa innaha al-hasni wannan damiri ha din tana komawa zuwa ga anbijaniya sunan da yafi kusa da wannan damirin to kaga ma'anar hadisin ya rushe ya ma'anar hadisin ya rushe sai ita ma anbijaniya din ta zamo kenan kamar khamisa kuma ba haka bane to saboda haka nan ce alha alha daga laha yalhuni masarin sa lahawan shine abinda zai shagaltar da kai kamance da komai ko sallah ko duk wani abinda kake kamance shi shi yasa akwai laif akwai lahaw laif na yara lahaw na manya da abin da babban mutum zai yi ya shagaltar da shi bai ma san me yake faruwa ba to shi ake cewa laha yalhu ka kai ne ka shiga Facebook kana danne danne kana ba ka san me yake faruwa ka shagalta ko WhatsApp ko YouTube ka shiga nan ka fita kai sending message wani zai shiga ya fito ya zo ya zauna ya tashi ba ka san me yake faruwa ba da shi duk abin da zai shagaltar da kai kamance da a ina kake wani hali kake waye zo baka sani ba to shi ne lahu wannan kuma haramtacce ne a shari'a saboda ana so shi musulmi ya kasance yana da cikakken nutsuwarsa ya san halin da ke ciki koyaushe shi yasa ko ina kaga qur'ani yana aibanta laib da lahu innamal hayatu dunya laibun wa lahawun ko laibun wa lahawun ko lahawun wa laibun suna nan da yawa cikin qur'ani ba kyau daga nan ne aka dauko alhaakumut takasur alha ruba'ini na laha yalhu ala wazni af'ala kaman anan alhasni ta shagaltar da ni saboda wannan zane zanen in abu launin sa daya ne shikenan amma ya zamanto launi daban-daban ne to zai shagaltar da kai zai shawwa shaka to shi ne waisu shurrahul hadisi suna ganin cewa ita wannan khamisa din da manzo ya ce a kai wa Abu Jahab a karɓo anbijaniyarsa marar zane to shi Abu Jahab din shi ne ya bawa manzo hadiyar wannan khamisar duk da ya san hadiyar bata masa ba sai ya karɓa ko da mutum ka bashi hadiya yaki karba, to ba za ka ji dadi ba. To shi ne da ya sa ta so daya, shi kenan sai ya ce to a mayar tunda yana da wata taguwa marar zane, to maimakon wannan din ya bada wancan marar zane. Alhali in a kudi ne a kima, khamisar tafi a ambijaniya din tsada, kaga ai za ka yadda mutum ne ka bashi yadi shadda ana sayarwa naira 10,000, da ya ga akwai zane-zane a ciki ya ga shi bai masa ba, sai ya ce tece a mayar a bashi yadi shadda wanda bai wuce 4,000 ba ko 3,500. Ya yi haka ne saboda kar ya ɗauka an ƙi hadiyarsa, amma tunda an ce a kai wannan a karɓo taguwarsa kaza ɗin nan, shi kenan ya san canjawa aka yi, ba an ƙi karɓan hadiyarsa ba ce. Haka shurrahul hadisi suke faɗa. Amma a zahirin lafazin hadisin, a wannan lafazi babu wani lafazi da yake nuna cewa ita khamisa ɗin Abu Jaham ya ba da ita kyauta hadiya ga manzo tukunnan ya mayar, ya ce a canja da ambijaniya ɗin. A lafazu kan ba abin da yake nuna wannan, da Allah sun fassara da wannan ne saboda wasu alfazi daban na wannan hadisi. Kamar yadda mun sha bayanin cewa ana fidda ma'anar hadisi ɗaya ta hanyar haɗa alfazinsa domin a cire takamammen fatawa wacce ba za ta tashi ba. Don idan aka gina fatawa akan lafazi ɗaya, to shikenan wasu ibara za su zo a wasu lafuzzuka su tada wannan fatawa ɗin. Misali, in lafazin mutulaki ne, a wasu lafuzzuka zai zo mukayyadi, in am ne zai zo khas, in nasik ne la'alla ya zo mansuki, ko mansuki ya zo nasik. Shi yasa malaman fiqhu suke cewa ba a gina fatawa akan lafazin hadisi guda ɗaya sai an tattare lafuzzukansa gaba ɗaya, kamar yadda ba a sanin takamammen sirrin sanadi sai an tattare asani tinsa gaba ɗaya. In ka ga hadisi an ce Bukhari ya rawaito, Muslim ya rawaito, Imam Muhammad ya rawaito, Tabarani ya rawaito, Baihaqi ya rawaito, Bazzar ya rawaito, to shin dukansu sun rawaito a sanadi ɗaya ne ko sanin duka daban-daban? To tara waɗannan asani ɗin, to wannan ne zai baka sirrin wannan hadisin, ingancinsa, rashin ingancinsa. Saboda haka mai son mu'amala da hadis, to dole ne ya yi haƙuri da juriyar tara lafuzzuka da yawa na hadisi ɗaya da kuma tara asanidin hadisi ɗaya. In ba zai iya yin wannan ba, to ya san da ilimin hadisi ya fi ƙarfinsa, ya kama gabansa, zai yi ta karanta fiqhunsa cikin sauƙi, ba wahala, ba komai. Sannan a wannan hadisi za ku ga da ya ce izhabu bi khamisati hazihi ila Abi Jaham, sai ya ce wa atuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Ya bayyana ismi inda ya kamata a kawo damiri. Misali, izhabu bi khamisati hazihi ila Abi Jaham wa atuni bi ambijaniyatihi. Kenan da irin wannan ana kawo ismi zahiri a wajen damiri saboda agharadi sababbai da yawa waɗanda malaman ilimin ma'ani sun yi bayani a kai, ko Qur'ani yana kawowa saboda bayyana hukunci. Misali, ko abu ya zo dunkule a fayyace shi. Misali, Allah da ya ce wallahu ya'simuka minan nasi, to kaga anan yana ɗaukan mutane gaba ɗaya ba, Allah ya tsare ka daga mutane. Sanin kowa ne ai a cikin mutanen shi musulmi mumini ba zai cutar da manzon Allah ba, kaga kat anan ba dukkan mutane ake nufi ba. To shi yace inna Allaha la yahdi al-qawmal kafirina, maimakon inna Allaha la yahdihim, a gani maimakon inna Allaha la yahdihim, a kawo damiri kawai ya koma zuwa kan wannan annas din. To sai aka ce inna Allaha la yahdi al-qawmal kafirina, wannan al-qawmal kafirina din ismu zahir ne fi mahalli damiri, amma fa'idarsa ya fassara maka annas din, anan ana nufin kafirai ne, ba dukkan mutane ba. Amma inda zai ce ma inna Allaha la yahdihim, ya kawo damiri, to har yanzu annas din zai daukan musulmi, zai ya daukan kafiri. Haka nan da Allah yake cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila, sai ce fa inna Allaha aduwan lil kafirina, maimakon ya ce fa inna Allaha aduwan lahum, duk waɗanda suka yi waɗannan mala'iku Allah maƙiyinsu ne, shine zahirin larabci. Amma fa inna Allaha aduwan lil kafirina, wannan kawo ismi zahiri maimakon damirin, yana nuna maka me hukuncin wanda ya ƙi mala'iku. In ka ƙi mala'ika kai kafiri ne, saboda imani da mala'ika wajibi ne, rukuni ne min arkanil imani. To amma inda za ce fa inna Allaha aduwwun lahum, matsaya babu hukuncin ba zai fito ba. To kamar haka ne. Hadisin yana karantar da mu wajabcin khushu'i. In za ka shiga sallah, ka tabbatar ka kawar da duk wani abin da zai shagaltar da kai. Abin ya shafi gani, in ka ga abin, ganin abin zai shagaltar da kai, au ko ya shafi ji, in kana jin muryarsa zai shagaltar da kai. Gani misali, akwai waɗanda TV a kunne, satellite a kunne, sai su tsaya a gaban satellite suna sallah, ko wasu music kiɗe-kiɗe, waƙe-waƙe ana yi, su kuma suna sallah. A gani hatta wasu hadisai da suka zo cikin sunan cewa yaqta'u salata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswadu, nan waɗannan hadisai duk suna magana ne akan duk abin da zai shagaltar da kai daga sallah. A tabi'a ta dan adam, mace za ta shagaltar da shi, jaki zai iya shagaltar da shi, saboda wata dabba ce ta ban dariya. Haka nan misali kare, musamman ma riwaya da ta zo al-kalbul aswad, bakin kare, duk za su shagaltar da kai. Shi yasa aka ce waɗannan abubuwa suna yanke sallah din. Saboda haka sallah ba a bar wasa ba ce. Duk lokacin da za ka yi sallah, in akwai TV a kunne a kashe, ko nafila za ka yi cikin ɗakinka, in akwai wani rediyo a kunne a kashe, wasu waƙe-waƙe a kashe. Akwai mace tana kwance a ga ko tana giftawa, a sa sutura a hana ta, a yi sallah cikakke wanda akwai nutsuwa a ciki. Kamar yadda Allah ya ce kada aflaha almu'minun allazina fi salatihim khashi'un, wannan shi ne khushu'i din. To yana nuna wajabcin khushu'i da nutsuwa a cikin sallah, kamar yadda yana nuna halalcin karban hadiya da halalcin mayarwa saboda sababi. Ko da ka wadatu da abin da aka baka, ka fi karfinsa in an baka ka karba, saboda wanda ya baka zai ji daɗi. Sannan idan akwai sababin mayarwa, ba laifi ka mayar ta lumana, ka mayar da hadiya da abin da aka baka. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على زهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. دك عبد الله بن عباس من قبات ترجمة دك بايا باسو ديب باسو بيبا radiyallahu anhuma, Allah ya dada shi da mahaifinsa Abbas duka, saboda dukkan su sahabban manzo Allah ne. قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر من زال صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ينا حدا سكان صلى الظهر والعصر إذا كان على زهر سيري وسكة شيء إذا كان على زهر دابة ينا كان دابة وسكة فسر أزايري idan yana kan tafiya saboda sayru din bashi da zaharu to saboda haka ne aka dauki cewa anan sayru din majazi ne an kira dabba da sunan abin da take yi me dabba take yi tafiya sayr dabba amma sayr ba sunan ta bane wani abu ne ana yi akan ta tafiya bulaguro sai aka kira ta da sunan wannan abin wannan shine majazi da kuma wanda ya karanta ilmul bayan me yasa me ya kawo wannan fassara saboda zahar din gadon baya tafiya din ba ta da gadon baya to shine sayr din aka fassara zuwa hayawan ko dabba a majazi kenan wasu kuma suka bashi a zahirin sa anan zahar din shine majazi ba sayrin ba ma'ana dole ne tsakanin zahar da sayrin kamar yadda ɗaya majazi ɗaya hakika idan kamar da sayr majazi to zai zama ma'anar sa hayawan ko dabba idan ka bar sayr din da asalin ma'anar sa na tafiya masdarin sara yasiru sayran to shi kuma zahar din zai zama to majazi an dangantawa abinda ba shi da gadon baya gadon baya shine majazi shi yasa idan ba ku manta ba mun sha bayanin cewa hadisi fahimtar hadisi yana da buƙatar sani cikakke na abun nan ulumul lugha ko al-ulumul adabiyya saboda manzo balarabe ne shine afsahul arabi to saboda haka a kowanne dai yana baka ma'ana ɗaya ne ma'ana a tafiya a bulaguro yana hada tsakanin azhar da al'asr wa yajma'u bainal maghribi wal isha sannan yana hada tsakanin magruba da isha wannan hadisi mawallafin wato ba ɗayan biyu ne bai kamata ya kawo wannan hadisi cikin wannan littafin ba ya kamata ya kawo ɗaya hadisin ne wanda muttafaqun alaihi wannan ɗaya hadisin shine hadisin Salim an abihi hadisin Salim an abihi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajma'u baina salataini iza salataini al-maghrib wal-isha iza jadda alayhi sayr manzo sallama yana hada tsakanin salloli guda biyu sai yayi bayani magruba da isha idan tafiya ta kai tafiya ana so ba sassautawa ana so a isa gu kaza ran kaza ko kafin lokaci kaza wannan ma'ana magruba da isha wannan riwayar ta hada azhar da al'asr hada magruba da isha duk a hade din nan riwayar muslim ne shi kadai shi kuma bukhari ya rawaito shi ta'alikan ne akwai bambanci a gun malaman hadisi in kana so ka san sina'a hadisiyya dole ne ka bambance tsakanin abin da aka rawaito a usuli da abin da aka rawaito a furu'i da abin da aka rawaito marfu'i ko musnadan ko abin da aka rawaito mu'allaka tukunnan za ka iya mu'amala da hadisan manzo saboda idan aka zo aka ce maka rawahul bukhari aka yi shiru to ana nufin imamul bukhari ya rawaito shi da sanadin shi daga kan shehinsa malaminsa har zuwa gun manzo sallallahu alaihi wasallam idan ba da sanadin shi bane yayi yanke sanadin daga farko ko ya cire shehin sa ya rawaito a gun shehin sa, ko ya cire shehin sa da shehin sa ya rawaito a gun shehin sa, ba na tsakanin sa da wanda ya rawaito mutum daya ko mutum biyu, ko kuma ya cire sanadin ma gaba daya yace qalat aisha kawai ya rawaito gun sahabi wanda sanin kowa ne shi bai hadu da wannan sahabin ba. To irin wannan ana ce masa hadisi ne mu'allaq. Imam Suyuti Alfiyasa yana cewa ma'awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq. Ce duk hadisin da kaga farkon sanadin sa an yanke an katse ko da wannan sanadin zuwa karshe ne, ma'ana a cire sanadin gaba daya. Hadisi yana da sanadi zam amma a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaga an cire sanadin in tsakanin wanda ya rawaito da sahabi mutum hudu ne, ruba'iyat ne ko uku ne, sulasiyat ne ko biyar ne, kumasiyat ne ko shida ne, sudasiyat ne ko suba'iyat, duk an cire wadannan rijal din. Aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ma'ana walau ila akhirih mu'allaq. To shi kuma hadisin da Bukhari ya rawaito mu'allaq hukuncin sa daban da wanda ya rawaito musnadan. Shi yasa yace fa fi sahihi za kathirun fallazi uti bihi bi sighati aljazm khudhi sihhatahu. Akwai mu'allaqa da yawa cikin sahihul Bukhari, duk hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da mu'allaqan bi sighatil jazmi, aka ce sighatul jazmi kaman qala ko zakara, an ce sighatul tamridi kaman qila wa zukira. To wanda ya rawaito bi sighatil jazmi khudhi khusihatahu khusihatahu, ka dauki cewa wannan hadisi sahihi ne anil mudafi anhu, sihatahu anil mudafi anhu wa ghayrahu da'if wa la tuhinhu. Ma'ana wanda aka fada aka ce shi, to wannan ya inganta wajensa, wannan ya inganta wajensa. Amma duk hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito mu'allaqan bi sighati tamridi ko bi ghairi sihati al-jazmi, to shi kuma da'if, ka da'ifantar da hadisin ko da yana cikin sahih al-Bukhari. Abin da yasa, saboda ba sharadin shi bane, saboda ku gane baya sharadin sa hadisi, shi yasa ya yanke mutum daya ko biyu ko uku din, ba sharadin shi bane. Amma yace wala tuhinhu, karka mayar da shi hadisi ne wahin da'ifun jiddan. Hatta al-mu'allaqat na sahihul Bukhari, al-Hafiz bin Hajar ya bididdigin su, ya bisu ɗaya bayan ɗaya, ya yi littafi mai suna taghliqu ta'liq, sai ya samu duk wani mu'allaqi cikin sahihul Bukhari musnad ne marfu'i muttasil a wasu asani daban, wasu su ma suna cikin sahihul Muslim kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba. To saboda haka a cikin sahihul Bukhari babu da'ifun jiddan, ina nufin cikin mu'allaqat. Amma cikin marfu'at musnadat wannan ijma'an ne babu hadisi da'ifi cikin sahihul Bukhari, ijma'i ne. Maganganun su dara kutuni wannan tuni al-Hafiz bin Hajar cikin hadiyu sari, hadisi bayan hadisi ya yi ijabarsa ɗaya bayan ɗaya, ya wanke hadisan da al-Imam Dara-Kutuni ya yi magana a kansu cikin sahihul Bukhari ko kuma cikin sahihu Muslim gaba ɗaya. Ka duba hadiyu sari muqaddima ta sharhin Fathul Bari, duk za ka gani wannan. Sannan kuma shi al-Imam Dara-Kutuni, mun yi magana da wani akan wannan matsala, na ce kai baka da ilimin hadisi, baka san ilimin hadisi ba. Shi al-Imam Dara-Kutuni ma da ya rubuta littafi At-Tatabbu' wal Ilzamat ya yi magana ne akan asanid, wasu asanid na sahihul Bukhari da Muslim, ba yana magana akan matan ba ne. A san da wannan sosai, yana magana akan asanid ne. Malaman hadisi sun yi ijma'in cewa la yalzamu min da'afil sanadi da'aful matan, kasancewa wannan hadisi sanadinsa da'ifi ne, baya nuna matanansa shi ma da'ifi ne, saboda matanin zai iya samun shawahidi ya zama sahihi. Kamar yadda idan aka ce wa hadisi sanadinsa sahihi ne, baya nuna matanin sahihi ne shi ma, la yalzam. Shamai da ya limamu Suyudi yake cewa wal hukumu bi sihhati lil isnadi wal husni duna al matni lin nuqati. Idan muhaddisi yazo ya ce ma isnaduhu sahih ko isnaduhu hasan, to isnadin yayi wa hukunci duna al matni, banda matin din lin nuqadi wajen malaman naqidai na ilimin hadisi. To saboda haka wannan hadisin da muke magana a kansa, lafazin da ya kawo shi Bukhari ya rawaito shi ne ta'aliqan, a sina'a ta hadisi ya kamata yayi bayani au ko kuma ya bar wannan lafazin ma gaba daya, ya kawo ɗaya lafazin wanda ya ambaci magaruba da isha, bai ambaci azhar da al'asr ba. Shikenan, wannan lafazin da ya ambaci magaruba da isha bai ambaci azhar da al'asr din ba, muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim duk sun rawaito shi. Wannan din Bukhari cewa ya kala Ibrahim ibn Tuhman yace haka, sai yace an Husayn al-Muallim an Yahya bin Abi Kathir, an Yahya bin Abi Kathir, sai yace an Ikramata an Ibn Abbas, wannan shine Ibn Abbas din, ka gani? To tsakanin wanda ya fada Ibrahim bin Tuhman din da shi Bukharin akwai mutum tsakanin su, akwai mutum, kaga ya rawaito shi ta aliqan ne. Yawanci mu'allaqat na al-Imam al-Bukhari zai ce kala a farko, ko wa zakara ko yace wa zukira, abar wannan ne. Kaga sanadin ba cikakke bane, Ibrahim bin Tuhman an al-Husayn al-Muallim an Yahya bin Abi Kathir an Ikramata an Ibn Abbas, mu'allaqan ya rawaito, ba zai yi ka hada hadisin da Bukhari ya rawaito mu'allakan da wanda Muslim ya rawaito musnadan, kasancewa sanadin ɗaya ne, ba zai yi ka ce muttafaqun alayhi ba. Shi yasa da bukatan ɗaliban ilimi a tsaya a karanta ilimin mustalaha. Saboda al-Imam al-Suyudi Alfiyatul Asr yake cewa wa shartu zaini kaunu zal isnadi ladayhima bil jam'i wal ifradi, haka yace. In kace muttafaqun alayhi ko Bukhari da Muslim ne suka rawaito, kana nufin sanadin cikakku duka a gun su duka, amma idan a gun ɗayan su mu'allaq ne, sanadin bai cika ba, a gane? Saboda haka ba zai yi ka kawo ka ce muttafaqun alayhi ba, kamar yadda shi wannan mawallafin rahimahullah wa ghafara Allah lahu ya aikata ana. To saboda haka wannan bayani ne, sina'a ce da ta shafi hadisi, wanda ya kamata dama littattafan hadisi a karance su a hadisance, ba a fiqhunce ba. Saboda yawanci littattafan hadisi su Bulughul Maram din nan, su Umdatul Ahkam, su Riyadus Salihin, ko Bukhari da Muslim da ake karantawa, duk ana karanta su ne a salo na fiqhu ake karanta su, ba salo na hadisi ba. Saboda iskalai suka zo na hadisi ciki, ba a tsayawa a yi magana a kai, au ba a magana ma a kan sanadi, sai ka ji an ce an wane sanadin duk a tsallake su, sai a ce an Aisha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A menene fa'idan ka kawo sanadi ba ka yi magana a kan sanadinsa ba? A sanadi in ka ce an Ahmad, to mai karatu waye wannan Ahmad? Ahmad bin waye ne? Dan wanne gari ne? Yaushe aka haife shi? Yaushe ya rasu? An Abdullahi, waye Abdullahi din nan? ibn Umar ne ko ibn Zubair ne ko ibn Amr ne dole nan dole an ce Sufyan Thauri ne ko ibn Uyayna ne an ce Zuhuri waye ne Zuhuri ibn Shihab wane ne ibn Shihab kaga ibn Shihab da Zuhuri mutun daya ne a wannan sanadi aka ce ya Ali ibn Shihab ana aka ce ani Zuhuri mutun daya ake nufi to saboda haka in ba a tsayawa a yi dirasar karanta sanadin to ba fa'idan wannan karatun kawai an mayar da littattafan hadisi ne sun zama littattafan fiqhu kawai abinda ake bukata a ciki wannan masala sallan azhar sallan zakka waye su haji su ake bukata to shi kuma wannan aiki ne na fiqhu kai haka ka karanta haka a cikin littattafan fiqhu in ka zo littattafan hadisi ka karance su a hadisance wannan shine to wannan hadisin idan kuka lura sosai menene dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi ta alika na daya kasancewa bai cike sharuddan sa ba bai cike sharuddan sa ba shi kuma muslim fa ya cike sharuddan sa saboda sharuddan Bukhari daban a sharuddan Imam Muslim daban kamar yadda Imam Suyuti ya ce wa muslimun yashri ta'asuran faqat shi muslim yana shartanta mu'asara ce in kai zamani da mutum an tabbata zamanin ku daya garin ku daya idan kace ka rawaito hadisi a wajenka a wajensa ko shi ya rawaito muslim zai ce shikenan hadisin sahihi ne misalin wannan kamar bagoni Daudu misali bagoni Daudu namu to idan aka ce kun san shi Adamaturu ya rayu ko to a ce duk mutumin da ya shigo Adamaturu to in yayi koma garin su yace naji bagoni Daudu yana cewa kaza za a yadda ko ba za a yadda ba za a yadda saboda ya shigo Adamaturu shi kuma yana cikin Adamaturu ko ya kai mishi ziyara ya fadi wannan magana ko yana wa'azi ya ji to amma shin zai kasancewa a gari ɗaya ne suka zo suka haɗu to ta yiwu abin da ya jin agun wani ne ya ji wani ne ya gaya masa bagoni Daudu ya ce kaza ba haɗuwa da suka yi baki da baki ba to saboda haka ne shi al-Imam al-Bukhari sai ya tabbatar da wanda ya shigo da maturun sai ya tabbatar da ya je gidan bagoni Daudu a san mutum ka je gidansa ai za ka haɗu da shi to anan zai ce hadisi mutasil ne ba zai wadatu da cewa kawai ka shigo da maturu shi kuma yana cikin da maturu ba to ganin wannan ne to saboda haka wannan lafazin ambatan az-zuhr wal-asr tunna kun san akwai bambanci tsakanin sallan azhar da la'asar da kuma magruba da isha a cani fi kuda bambancin su tsakanin azhar da la'asar akwai tsawo tsakanin su akwai tsawon su saboda haka jami'i tsakanin su hukunci ne daban tsakanin magruba da isha kuma kadan ne tsakanin tazarar ratan kadan ne to saboda haka hadisin da yake nuna manzo sallallahu alaihi wasallama yana hada tsakanin magruba da isha muttafaqun alaihi ne wannan wanda ya hada da azhar da la'asar din kuma shi Bukhari ya rawaito amma ta'alikan Muslim ne ya rawaito musnadan to ganin haka zaka ga masalolin ne daban to domin haka ne malamai suka yi sabani shin za a iya hada tsakanin sallah guda biyu musamman azhar da asar magruba isha al-Imam Abu Hanifa yace ba a hada sallah saboda zahirin Qur'ani yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kowace sallah da lokacinta saboda haka kowace sallah za a yi ta akan lokacinta hadisan da suka zo a wannan babi to sai ya musu tawili ya wajjaha su wani waji shi da wasu taujihat daban wanda in ka koma nasbur raya na al-imam zaidai wato al-muhaddis ni al-hanafi wato zaka ji duk waɗannan bayanai tare da shi mutun ne munsifi adali litafi ne wanda ya kamata duk talibin hadisi yana da nasbur raya akwai ilimin hadisi sosai a ciki kamar yadda ya kamata yana da talqisul habir at-talqisul habir na al-hafiz bin hajar duk suna magana akan hadisai da suke magana akan hukunci takhrijat to shi kuma al-imam malik sai yace zakai jam'u zakai jam'u ta'khir ba zakai jam'u taqdimi ba ba zakai jam'u taqdimi ba in zakai jam'u taqdimi sai dai ya zamanto suri ne daga cikin ansan da Abu Hanifa ya fada ya kawo na waɗannan hadisai saboda galibin waɗanda ba su hada ilimin hadisi da ilimin fiqhu ba idan suka ga hadisi sahihi Imam Malik bai yi aiki da shi a mazhabarsa ba ko Abu Hanifa bai yi aiki da shi a mazhabarsa ba suna daukan su a matsayin ƙaryata hadisin ko kin bin sunnar manzon Allah suna tuhumar malaman mazhaba da haka ba haka bane shi Abu Hanifa akan wannan hadisi da ire-irensa cewa ya jami'i ne aka yi suri kaga ya tabbatar da hadisin yayi aiki da shi ma'ana jami'i suri sallar azhar ka jirkinta ta karshen lokacinta na muktari sannan kuma sai ka yi ta farkon lokacin da asar a hakikanin gaskiya kowace sallah an yi ta akan lokacinta ne wannan a lokacinta na karshe wannan a lokacinta na farko yace wannan shine jam'in da hadisin yake nufi sannan yace wannan jam'i bai yi karau da hadisi ba inna salata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta au ko kuma lafuzzukan sun kawo sababin jam'in kamar yadda anan yace idza kana ala zahari sayrin abisa darura ta tafiya ko dai lafazin idza jadda alaihi sayru idan tafiya ta kai tafiya kaga an kawo sababin wannan jam'in kamar yadda a daruran bulaguro akai rukhsa aka rage rak'o'i daga furfudu zuwa bibbiyu to wannan ma a bisa rukhsa aka ce kai jam'in a wannan ya wajjaha hadisan gaba daya saboda koda kai ba malike ne ya kamata ko litafi daya biyu ne na hanafiya ka karanta saboda mutane ne Allah ya arzuta su da zurfin kwakwalwa da zurfin istinbati da fahimta mai zurfi a hadisin manzon Allah saboda Abu Hanifa saliki ne duk cikin ashabul mazahibul arba'an nan ba mai sulukin Abu Hanifa shi kuma kwakwalwarka za ta na ja ne gurgurdon sulukinka in ku biyu dalibai ne talibin da ya fi yawan salatin annabi to ya fi ɗayan fahimta ko yawan karatun Qur'ani ko yawan zikiri ko yawan qiyamul layli wannan sanannen abu ne ko yawan azumi to ganin Abu Hanifa fa ana cewa Abu Hanifa a rayuwarsa sai da ya sauke Qur'ani 70,000 sauka 70,000 ya yi wanda ba a taɓa samu a tarihin musulunci wanda ya yi wannan adadin sauka ba misali al-imamu Shu'ba abokin Hafs na riwaya an ce ya yi sauka 30,000 maulana Sheikh Muhammad Ibrahim a rubutun hannunsa a rubuce an samu shi ma ya yi sauka 30,000 kuma kusan da idan aka ce sauka na suluki ne ba na darni ba saukan suluki ka yi saukan nan don Allah don kusanci da Allah shi ne za a lissafa shi amma saukan da kai saboda biyan bukatunka wannan ba suluki ba na interest ɗinka ne addu'a ka yi bukatunka ka nema. To saboda haka wannan shine kaulin imamu Abu Hanifa da kuma imamu Malik. Imamu Malik abin da yasa yace jam'u taqdim sai dai ayi suri, sai jam'u ta'khiri, saboda jam'u ta'khiri din shine jam'u suri, kawai kai kowace sallah ne kawai akan lokacinta, jam'i ne suri kawai. Dai taujihin da Abu Hanifa yayi wa waɗannan hadisai, yayin da kuma al-Hanabila wa Shafi'iyya suka tafi cewa akan jam'u taqdimi da ta'khiri duka jaizi ne. Idan arafa ne wannan hada tsakanin azhar da al'asr, ijma'i ne muttafaqun alayhi. A arafa lokacin sallan azhar zaka hada azhar da al'asr gaba daya, wannan hukuncin sa shi ma daban. Haka a Muzdalifa a hada makaruba da isha, wannan sananne ne, ba akan wannan ake magana ba haka sauran lokuta. Wannan shine bayani takaitacce dangane da wannan hadisi. Sannan a fahimci abin da na faɗa na cewa wannan lafazin wanda muka karanta, Bukhari ya rawaito shi mu'allaqan, Muslim ya rawaito musnadan. Dalilin da yasa Bukhari bai rawaito shi musnadan ba, sharuddansa shi bai cika akan wannan hadisi ba. Sannan akwai bambanci tsakanin hada sallan magruba da isha da kuma hada sallan azhar da al'asr, saboda azhar da al'asr tsakanin su akwai rata. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. نجا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دكا ترجمة ستاغا باتا قال يشي سهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونينا ديدك في النس أكن صحبة تايا يا ذاك غاني ون متمن صحابيني ببنسى تواتري هنيا تواتري kama abu ne sananne mutawatiran cewa Abu Bakar da Umar da Usman da Ali sahabban manzo Allah ne. Wannan shine babban hujja, saboda tawaturat ko mutawatirat yana daga cikin yaqiniyat a wajen malaman ilimin mantiki. An ce yaqiniyat wasu abubuwa ne wadanda dan adam duka sun hadu a kai, to tawaturi yana ciki. Taka san wani sahabi ne ta hanyar tawatur, kawai labarai sun shiga duniya cewa lalle wani da wani sun yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sun musulunta mu'minai ne, wani da wani sun yi zamani da manzo ba su musulunta ba, waɗannan tawaturi. Sannan abu na biyu shine nafsi shi anan sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan gardagar kenan, wannan yana nuna maka ya abokanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare. Fa kana la yazidu fi safari ala rak'ataini, amma wannan sahibtu din yana nufin sun taba yin bulaguro tare. Akwai su ba ma'ana haduwa wani lokaci a wani abu, ko a mota ko a tasha misali, to wannan shi yake nufi, ma'ana yayi tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bulaguro, ya kasance baya kara akan rak'o'i biyu, ma'ana kasaru yake yi. Sai ya ce wa Aba Bakrin wa Umara wa Usmana kazalika, ku duba yadda wannan riwayar ta kara Usman akai, wannan shine zai tunatar da kai sukan da ake wa sayyidina Usman. Ka san idan mutum ya kika, to yana tatabbu'i, yana bin diddiki, dole sai ya samu maka da laifi da aibi. Cikin uyubi uyubi ko masalibi aibubukar da shi'a da magoyan bayan su ke yi wa sayyidina Usman cewa sayyidina Usman yaki yin kasaru a Makka baya yaki yin kasaru alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kasaru ma'ana abinda suke nufi yaki bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan riwayar menene Abdullahi bin Umar ya fada bai ce wa Abu Bakrin wa Umar kazalika ba wa Abu Bakrin wa Umara wa Usmana kazalika wannan yana nuna maka sayyidina Usman yana yin kasaru ai an tambaye shi an ce me yasa ka zo Makka baka kasaru yace saboda ina da mata a Makka duk garin da kana da mata kai dan garin ne kai ba bako bane saboda za a ma girki za a dafa ma abinci ba ka je otel ka siya abinci ba saboda haka anan za ka je Kaduna ka je Kano kana da mata to ba maganin kasaru a hanya in kai kasaru sallan azhar kai isa la'asar Kano za ka cika salla ne kai dan gidan kai ba Kano ne in ka wuce kuma Kaduna a hanya sai ka fara kasarunka tuhume-tuhume da ake dangantawa sayyidina Usman bawan Allah salihi wanda mala'iku suke jin kunyarsa ƴan tawaye da suka taso da kufa da basara fissa mai tsawo da suka zo sayyidina Usman kure su yayi duk abin da kuke tuhuma ta da shi ku fada in ba ku ansa ƙarshe kuma yayi tabhiya yace bai so a kansa a kashe mutum ko dai ba ya hana a bashi kariya a ce a kaina an zubar da jinin mutum ne ce ba na bukata to saboda haka ku nemi a littafin al-awasim min al-qawasim na al-imam ibn al-arabi duk masalib din da ake dangantawa sayyidina Usman ake dangantawa Muawiya bin Abi Sufyan ake dangantawa Amr bin As da ire-iren su duka zai kawo riwayoyin sai ya kawo riwayoyi ingantattu akasin wannan tuhumar kamar wannan hadisi misali hadisin Abdullahi bin Umar yana kawar da kare kin cewa sai na Usman baya kasar sannan shin kasaru din wajibi ne wannan ma wata matsala ce daban yanzu za ka yi bulaguro dole ne ka yi kasaru ka san dai abin da na faɗa ne idan mutum aka ce baya son ka baya kaunarka ta tabbu'i dole an samu maka da laifi idan mutum ya bar kasaru wajibi ya bari to kamar wannan ne saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu menene kasaru a bulaguro wanda Allah subhanahu wataala da yace yake cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah sai yace in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru aka tambaye sayyidina Umar ai qur'ani ya kayyade kasaru cewa sai wanda yake cikin tsoro fargaba na hare-haren abokanan gaba mujahidi muqatili shine zai yi kasaru sai ya ce ai wannan tambayan da kuka min na riga kowa tambayan manzo sai manzo ya ce ai sadaka ce gara basa ce Allah ya muku ku karbi sadakan Allah ma'ana yana ɗaya daga cikin mafahim waɗanda la tu'ta barba'a la'akari da su akwai al-mafahimul mulgha akwai al-mafahimul mutabara in ka karanta usul fiqh idan baka san wannan ba to za ka samu kurakurai wajen fahimtar ayoyin qur'ani da wasu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to shine anan hadisin yana nuna mana kasaru عن سعد بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أود هو، فقال سعد: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقري أي الرجوع القهقرية، يزمن توصيفة لموصوف محذوف، حتى سجد في أسفل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرية. وأن اللفظ نبيه ينا فسر منا مجمل اللفظ نفركوني. سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري المدني الخزرجي. صحابي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا رسول هجران دا شكرا تمانن دا تقص ينا دا شكرا سمد تري ينا يا رسول أزامن دولة بنو أمياني دولة بنو أمياني يا جيما ينا شمو دندسكا جيما yace anna rijalan tamaraw wasu mutane suka yi jayayya fi minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akan minbarin manzo sallallahu alaihi wasallama min ayi udin huwa da wanne itace aka yi wannan minbarin abin da ya zanyo jayayyan saboda a lokacin an canja an sabanta an jaddada minbarin manzo sallallahu alaihi wasallama yanzu kaman yanzu ne in kaje kaga minbarin manzo sallallahu alaihi wasallama ai da ba haka yake ba da misali a lokacin ba jaddada ba ba za su yi sabani ba gashi nan ana gani ma'ana a zamanin da manzo yake da me aka yi minbarin sa suka yi jayayya fa qala sal sai sal yace min tarfa'il ghaba a tarfa shine itacen goruba wanda ka sani namu na kasar mangawa mun san mangawa mutanen Yemen ne goruba itacen Yemen ne har yau itacen Yemen ne da kewaye akwai border tsakanin Madina da Yemen to shine tarfa goruba kenan shin shine asl wanda qur'ani ya fada ko ba shi bane asl inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa badallahu bi jannatayn jannatayn zawati ukulin khamtin wa aslin wa aslin din asl din shi ma goruba ne kun san a larabci ba larabcin da yake da wahala sanin sunayen dabbobi da tsuntsaye da kwari da kuma sunayen itatuwa abinda yasa saboda su wayannan abubuwa sanin kalmomi tsura baya wadatarwa sai ka gansu wani tsuntsu ne babu a kasar ku baya babu lardin ku aka gaya ma sunansa ta yaya zaka gane wannan tsuntsu tunda kai baka taba ganin sa ba ko wani itace ne kai baka taba ganin sa wani kwaro baka taba ganin sa ba wannan iskali ne na darasi sosai shi yasa in kana so ka san ma'anoni na sunayen itatuwa da tsirrai sunayen dabbobi kwari tsuntsaye ababen da ganin su shine zai baka suna ba kawai mujarradin sunan ba tabani irin su zahaba su nazara su raja wannan sauki ne da shi to saboda haka mun yi tatabbu'i mun ga asal din da yazo cikin Qur'ani so tari zaka ga an fassara shi da goruba in ka duba tafsirin da Sheikh Abubakar Gumi yayin Hausa ma goruba ya fassara amma ba goruba bane goruba itacen goruba din tarfa ne wannan kenan tarfa goruba asal din kurna ne kurna ne shi yasa Allah da yace wa aslin sai yace wa shay'in min sidrin qalil saboda Qur'ani yana hada tsakanin abubuwa da suke da shakali kusan daya shi yasa zaka ga sidir din ai kowa ya san da cewa magarya ne to saboda haka kurna da magarya shakalin su da tsari da abin nan din su daya ne kuma duk itatuwa ne wanda ake samu su guguda to saboda haka goruba din tarfa ne shine wasu da suka shiga wannan research da bincike wai suke cewa goruba din jinsi ne yanzu misali ana cewa misali itace ne iri daya in ka ganshi zaka ce iri daya ne in alardin mangawa a da kasar Hausa ne goruba in aban da kasar mangawa da dagirawa goruba in kaje kasar Hausa giginya in kaje kasan Yarbawa ko kwakwa zaka ga wayannan duka shakalin su daya ne to wasu suke kokarin su ce asal din in ma gigin zai iya yiwuwa ya zamanto giginya mana shakalin wannan goruba din kenan kun gane ai to saboda haka maganan gaskiya akwai bukatan sunayen itatuwa sunayen tsuntsaye wato a dinga samun dictionary waɗanda suke da hoto kuma waɗanda suka yi din suna da takhassusin wannan galibi ta yadda zaka samu saukinsa in ka samu sunan sunan tsuntsu sunan dabba sunan wata bishiya misali dictionary da suke magana akan wayannan abubuwa drawing suke yi kwatance suke yi misali in suka ce ma gadangare za a ce ma yana da shakali na kada amma bai kai kada girma ba kaga kada ko suna so su gaya ma hasbiya sai su ce ma yana da shakali na tattabara kuma ajeji shi yake rayuwa baya rayuwa cikin mutane kwatance ne ake yana kwatance ne to in ka samu wannan kwatance kai mukarana tsakanin sunansa na larabci da na turanci to sai ka duba su turawa wanne foto suka bashi da bincike mai zurfi da tatabbu'i ne zaka tabbatar da eh tsuntsu kaza din nan kaza ne ba gaba ne kawai kana gunce kana bacci ka zo gaba ka ba wa kamaka wa mutane fassara kan abin da ba haka bane kawai ba daidai bane ta kaman wannan ne yana da wahalan sha'ani sosai to shine ya yanke musu da musu cewa goruba itacen goruba ne na daji da shi aka kafa ɗaya nan aka kafa sai aka yi mishi sakfu sai ya zamanto mimbari zai haura ya tsaya a kai ya yi kudu ba a wannan zamanin kafin a sabanta shi a gina shi kasa ana ta sabanta har zuwa wannan lokacin zaka ga inda aka yi mimbarin a nan dama can yake amma ba na goruba ba ne to kamar wannan ne wannan shi ne asalin musun da suke ba amma ya yi musu karin bayani don ya tabbatar musu da cewa lalle itacen goruba ne ka san musun ba kan sallah suwaye ake bayi a kan mimbarin da wanne itace aka yi shi kuma ya faɗa ya ce min tarfa ilghaba amma sai ya yi bayani ya ce wa kad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qama alaihi don su tabbatar yace na ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan wannan mimbari fa kabbara yayi kabbara wa kabbara an-nas wara'ahu mutane suka yi kabbara a bayan sa wa huwa ala al-mimbari yana kan mimbari shi yana kan mimbari mutane suna kasa suka yi kabbara a bayansa. Sun maraka'a sai ya yi ruku'i yana kan mimbarin. Fa nazala al-qahqara zai iya zamanto wato masdar ne ma'anawi, ka karanta shi maksuri ko al-qahqariyya, ka karanta shi da ya ya'un nisba ko ka ce mankusi, sai zamanto maka sifa ce ta mausufi mahzuf. Fa nazala ar-ruju'a ko an-nuzul al-qahqariyya zai zamanto haka, ma'ana ta ribas ya sauko, tafiya ba ta gaba ba, tafiya ta ribas haka ta baya, haka ya sauko. Hatta sajada fi asli minbar, da ya sauko sai sujada a gindin minbari, ma'ana a ƙasa. Yayi kabbaran, yayi ruku'in akan minbari, da ya juyo ta baya sai yayi sujada a ƙasan minbari din. Sun ma'ada, sannan ya dawo, hatta faraga min akhiri salati. Sun ma'adan nan lafazi na biyun shi ne zai bayyana maka cewa kowace raka'a haka yake yi, in yayi ruku'i sai ya sauko ta ribas sai yayi sujjada a ƙasa, kowace raka'a haka yake har ya karasa raku'o'i guda biyu. Shi yake nufi da sun ma'ada, sannan ya kuma yin abinda yayi da farko. Hatta faraga min akhiri salati, har sai da ya gama karshen sallarsa. Summa aqbala ala nasi, da ya gama sai ya fuskanci mutane. Faqala, sai ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna ma sana'atu hadha, nayi wannan ne, li ta'tammu bi, saboda ku yi koyi da ni. Wali ta'lamu salati, kuma kusan sallata, kusan wacce irin salla nake, ko wali tu'allimu salati, wali tu'allamu ko ta'allamu salati, dan kusan irin sallan da nake yi. Ma'ana yayi haka saboda ya koya musu salla ne. Wannan salla ce ta nafila a sura ta karantarwa, ba sallar farilla ba ce. Shi yasa tasarrufat suka yi yawa a haukan minbari, a sauka, a ƙara hawa a raka'a ta gaba a sauka, saboda manufar sallar karantar da mutane kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli, ya manzo zai yi sallah. Abinda zai bayyana ma cewa kowace raka'a zai sauko, ko sun ma'ada, wannan ijmalin bayaninsa ya zo shi ne wannan lafazin, wa fi lafzin fa salla yayi salla wa huwa alaiha, yana kan minbari. Summa kabbara alaiha, yayi kabbara akai. Summa rafa'a wa huwa alaiha, sannan ya dago daga ruku'i yana kai. Summa nazala al-qahqariyya, sannan kuma ya sauko ta saukowa ta ribas ta baya. Wannan lafazin yana nuna ma kowace raka'a sai ya sauko yake sujjada din, kowace raka'a. Wannan lafazin ya bayyace ma wannan ne. To wannan sallah ce ta nafila wacce irin wannan tasarrufi jayizi ne a ciki. Wasu suka ce idan tasarrufin bai yi yawa ba to za ka iya yi a cikin sallah. Wannan shine mazhabar malikiyya, za ka ji al-fi'lul kathir shine aka hana, amma al-fi'lul qalil kamar yadda muka karanta akhdari ba, to aiki kadan a cikin sallah za ka iya yi, amma in yayi yawa to shine aka hana, saboda zai rage khushu'i da sukuni da tuma'anina na cikin wannan sallah din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.